بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسبة لعدي شهر جوات رمضان هجرانا الدبو دايا da 132 wanda ake kwatanta shi da 14 ga watan takwas watan Agusta kenan shekara ta 2011 a kalandar albashi. Ina ƙara godewa Allah mai komai mai kowa da ya hada mu a cikin wannan masallaci da ke farfajiyar markazu salafiya da ke kan titin Maje a cikin tudun wada karamar hukumar mulki ta Zaria jihar Kaduna Najeriya, domin mu ƙari juna da hukunce-hukuncen Allah tabaraka wa ta'ala dangane da wata mas'ala muhimmiya wadda dukanmu muke da buƙatar yin bita a kanta da nazari a kanta da fatan Allah ya yi mana gam da katar wajen yin abin da ya dace dangane da wannan muhimmiyar mas'ala. Malam Musa ya riga ya gaya mana abin da za a tattauna a kai, ya ambata mana a matsayin shimfiɗa muhimmancin wannan mawdu'i da aka bada don ya daidaita tunaninmu, ya jawo hankulanmu zuwa ga ƙoƙarin fahimtar abin da za a yi, da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa zaman namu albarka, ya ba mu ikon fahimtar abubuwan da za a faɗi, ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu ji da sauran abubuwan da muke ji da waɗanda za mu ji nan gaba. Mabu'in takensa shi ne matsayin kula da marayu a musulunci. Za mu fara da ƙoƙarin tattauna ma'anar kalmar maraiki a harshe, sannan mu dubi kalmar maraiki a wajen malaman shari'a. Maraiki abu ne da ke samun yara a dalilin mutuwar iyayensu, musamman mahaifi, a lokacin da yaran ba su kai matsayin da za su kula da kansu ba. Kenan wanda ya rasa mahaifinsa a lokacin da ba zai iya kula da kansa ba saboda ƙarancin shekarunsa, to wannan shi ake kira maraya a wajen malaman harshe. Sun fassara maraiki da rashin uba mahaifi. Idan mutum ya rasa uba mahaifi, to lallai ya samu kansa cikin hali na maraiki. Suka ce maraya a cikin mutane shi ne wanda ya rasa uba. A cikin dabbobi, maraya shi ne wanda ya rasa uwa. A cikin tsuntsaye, maraya shi ne wanda ya rasa uwa da uba gaba ɗaya. Wannan ke nuna cewa wanda ya rasa uwa a cikin mutane, ko da daga haihuwarsa mahaifiyarsa ta rasu, ba za a ce mashi maraya ba. Ya dai ya rashin uwa, ba yi da uwa, amma ba maraya ba ne. Amma idan ya rasa uba, ko da uwar tana nan da rai, kuma ko da ya fara girma, matuƙar bai kai matsayin da zai ɗauki nauyin kansa ba, ya kula da kansa ba, to wannan za a kira shi da sunan maraya. Abin mamaki, malaman harshe na ganin cewa a wajen tsuntsaye mutuwar uba ba komai bane. To amma fa uba ba lallai ne a san uban ba, wato a cikin dabbobi akwai, a cikin dabbobi kamar awaki, shanu, raƙuma da sauransu. Domin uwa a cikin dabbobi ita ke wa ‘ya’yanta komai, babu ruwan uban da shi. Inda ma zai zo kusa da uban, to tunkuye shi zai. Shi yasa ya zama uwa ita ke gatar ɗanta a cikin dabbobi, a dai cikin halittar Allah ta'ala. Tsuntsaye kuwa suna da tsarin cewa har ma wakiltar juna suke a wajen yin kyankyasa da yawa daga tsuntsaye. Sai zama an yi kwai mace ne ta saka kwan, amma kyankyasan aiki ne na duka su biyu. Zai kwanta kan kwan, ya yi ta gurzon kwan, ya yi ta dumama shi, ita ce ta nemo abinci. In ta dawo ta kawo waɗannan, wato wannan abinci, ta kwanta kan kwan, ko kuma ta ci abincin ta dawo ta kwanta kai, shi kuma ya tashi ta nema. Haka idan aka kyankyashe wannan kwai, aka samu ‘yan tsaki na su tsuntsayen, to a tatar biyan ‘ya’yan kafin su fara tashi, to yana hannun uwan da uban suna wakiltar juna wajen yi. Wannan ya sa sai an rasa uwa da uba a haƙƙin tsuntsaye, sannan ake cewa wannan ɗan tsuntsu maraya ne. Ibn Barin, ɗaya daga cikin manyan malaman harshe Larabci, ya ce al-yatimu allazi yamutu abuhu wal ajim allazi tamutu ummuhu wal latim allazi yamutu abawahu. Cewa Larabawa saboda aukin kalmomi, saboda yawan kalmominsu, har ma suna bambancewa tsakanin wanda ya rasa uba kawai da wanda ya rasa uwa kawai da wanda ya rasa duka biyu. Idan uba ne kawai ya rasa, a harshen Larabci ana ce masa al-yatimu. Idan ko uwa ce kawai ya rasa uban nan, sai a ce mashi al-ajiyu. Amma idan ya rasa uwa da uba gaba ɗaya, to wannan ya zama al-latimu. Wannan na nuna mana aukin kalmomin Larabci. A shari'ance kuwa, maraya shi ne wanda ya rasa uba a lokacin da yake ƙarami, amma da zaran ya balaga, to ba za a kira shi maraya ba. Kenan fassarar da malaman shari'a suka yi wa kalmar maraya ba ta yi nisa da fassarar da malaman Larabci ko harshen Larabci suka yi wa kalmar ba. Dukkansu sun yi ittifaƙi a kan cewa uba ne ke mutuwa yaron da ya bari bai balaga ba a kira shi maraya. To tunda mun ce da zaran yaro ya balaga, mata ko namiji, ya tashi daga maraya, to menene alamomin balaga ɗin? Akwai alamomin balaga guda biyu da aka yi ittifaƙi kansu tsakanin malamai, sa'annan akwai guda biyu ko uku da aka yi saɓani. Alamomi biyu da dukkan malamai suka yarda su ne: na farko, fara mafarki. Idan namiji, yaro, matashi bai taɓa yin mafarki da wani abu ya fito masa ba, rannan sai ya kwanta barci da daddare ko da rana, sai ya yi mafarki. Dalilin mafarkin ya fitar da maniyyi, saboda ya yi mafarkin yana saduwa da mace, ko mace ta yi mafarkin namiji na saduwa da ita, sai ya zama an farka an gama maniyyi, to shi kenan mafarki ya tabbata mafarki na balaga. Daga wannan rana, wannan yaro, matashi, ko wannan yarinya, budurwa, to sun zamanto balagaggu. Dalili a kan wannan alamar na ƙunshe cikin ayoyi guda biyu a Ƙur'ani, amma za mu kawo ɗaya don taƙaitawa. A cikin suratul Nur, sura ta 24 a jerin Ƙur'ani, ko jerin surorin Al-Ƙur'ani aya ta 59, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce:
wa idha balagha al-aṭfālu minkum al-ghuluma falyasta'dhinū kama sta'dhana alladhīna min qablihim. Idan yara suka kai lokacin fara mafarki, wato in suka fara mafarki, to su nemi izini kafin su shigo ɗakunan iyayensu, kamar yadda waɗanda suka girme su suka nema a lokacinsu. Don sa a baya a wajen ayar ko cikin surar an bayyana cewa yara ƙanana babu laifi su shiga ko da ba su nemi izini ba, in ba a lokuta uku ba, wanda lokuta ne na sakewa, don haka ba a so su shiga sai da izini. To amma idan ba waɗannan lokutan uku ba, a kowane lokaci yaro zai iya faɗawa ɗakin mahaifiyarsa ko ɗakin mahaifinsa in ba waɗannan lokutan uku ba. Amma da zarar ya fara mafarki ko ta fara mafarki, to shikenan babu, inda mafarki ne da ke haifar da fitowar maniyyi, ba mafarki sauran nau'i ba kuma. Wannan ke nuna cewa ashe bulughul hulm, wato fara mafarki, alama ce ta an balaga. Dama hadisi ya tabbata a riwayar Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, inda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake rufi alqalamu an salasa, an dauki alqalamin da ake rubuta zunubi daga mutane uku, daga cikin su sai ce wa anis sabihi hatta ya kalima, da yaro karami har sai ya fara mafarki. Kuma hadisi ya tabbata a riwayar Ali ibn Abi Talib, kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawud, hadisi tabbatacce Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya ce na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yutma ba'da ihtilami, da nan an fara mafarki wanda ke kawo fitowar maniyyi, to maganar maraiki ya kare ko maganar maraiki ta kare, saboda haka ba maraiki in dai akai mafarkin balaga. Kenan tabbas maraiki na takaituwa ne zuwa ga kafin a fara mafarki wanda ke alamta cewa an balaga. Alamar balaga ta biyu da dukkan malamai suka yarda ita ce jinin haila ko jinin al'ada a haƙƙin mace. Duk macen da ta fara jinin al'ada, wato jini ya fara fito mata ta gaba, kuma jini na ɗabi'a ba don wata larura da ta auku ba, jini na ɗabi'a da ya zo da kansa, ya tunkuɗo ya turo da kansa, ko ya nuna alamar zai zo kamar ake an samu murɗewar mara ko kuma kullewar ciki, ko bai nuna alama ba, in dai ya zo a lokacin da ake sa rai ya zo ɗin, kuma zuwa na ɗabi'a ba tare da an yi wani abu da zai jawo shi ba, kamar misali ake inducement da ake cewa a tunkuɗo shi da ƙarfi ba, to wannan ma alama ce ta mace ta balaga. To waɗannan guda biyu dukkan malamai sun yarda. Sai alama ta uku wadda aka yi saɓani cikinta, shekaru. Akwai malaman da suka ce sai an shekara 17 ko 18, akwai wanda suka ce za a shekara 15, akwai wanda suka faɗi saɓanin haka. To amma a wannan muhabara muna rinjayar da fahimtar shekara 15, muna masu dogaro da hadisin da Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhuma, kamar da yake cikin Sahihul Bukhari yake, a ranar yakin Badar an bijiro gani, ina ɗan ƙasa da shekara 15, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yarda da in tafi yaki ba, na zo ko an kawo ni akan nima in shiga cikin sahun mayaka mu je yakin Badar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a. Amma da aka zo yakin Uhud lokacin na cika shekara 15, aka bidiro da ni akan gani ni ma ina son tafi yaki, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada dama yake in shiga cikin mayaka. Da wannan yasa aka fahimci shekara 15 alama ce ta balaga. Sai alama ta hudu, tsirowar gashin gemu a haƙƙin maza ko kuma gashin mara a haƙƙin maza da mata. idan ya zamanto gemu ya tsurowa matashi to ana daukar alama ce ta balaga. Haka nan idan aka samu gashi ya fito a mara wato a gaba a al'aura ko kewayen al'aura ga namiji ko mace alama ce ta ambalaga. Madogara akan wannan na cikin hadisin da al-Imam Ahmad ya ruwaito a cikin musnadinsa ya danganta shi zuwa ga Atiyya al-Qurabi radiyallahu anhu yace an bi jira da mu uridna ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawm quraiza aralan da aka yi quraiza lokacin da aka fitar da yan kabilan quraiza aka koye su saboda cin amana da saba alkawari da suka yi da almundana da kisisiniya da makirci da suka shirya wa musulmi Allah ta'ala ya tona asirin su ya fallasa su haka kuma ba da umarni a je a koye su dama mutanen banza da wufi ne to da aka je aka fitar su sai zama waɗanda aka kakkama sai aka bijiro da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fakana man ambata qutilu wa man lam yambit khulliya sabilu wa man lam yambit khulliya sabilu sai zama to wanda duk ya zama yana da gashi ko a hammata ko a kirji ko a mara to sai ya zamanto an kashe shi alama ya girma baligi ne wanda ko bai fara gashi ba to sai aka kyale shi tunda dama ba a kashe yara a wajen yaki sai da sun bada gudunmuwa to ma sun shiga an gwabza da su to daga nan an kaje su shi kenan kamar mata an hana a kashe mata wajen yaki da tsofaffi amma in sun shiga ciki sun bada gudunmuwa to za a gama da su ma an samu dama kenan tsurowar gashi ko fitowar gashi na gemu ga namiji ko kuma mara ga mace da namiji alama ce ta balaga. Sai alama ta biyar bubbugowar nono ko kuma mama a hakkin ƴa mace alama ce ta balaga. To sai dai yana da muhimmanci in jaddada mana cewa daga cikin waɗannan ne akwai waɗanda ko da sun faru duk da cewa alamomi ne ba lallai manya-manyan su auku ba. Misali mace na iya samun nono ya turo kirjinta amma ba ta fara haila ba. A irin wannan yanayi za a ɗauke ta balagaggiya ko baliga ko ba za a ɗauka ba to akwai saɓanin malami. Haka nan yaro na iya zama mai baiwar gashi da zarar ya kai shekara 13-14 zai ga ƴan gargaɗi suka tsararru sun fara kunno kai amma kuma bai taɓa mafarki ba. Mafarki kuma shine ake ittifaki akan alama ta balaga. A irin wannan wurin za a ɗauke shi baligi saboda tsurowar gashin nan ko ba za a ɗauka ba shi ma wannan akwai saɓani. A taƙaice dai da zarar aka ce an balaga to wanda ya rasa uba yana ƙarami ko wadda ta rasa mahaifi tana ƙarama sun tashi daga maraya ko matsayi na maraifi sun zamanto cikakkun mutane. Maraifi na da matsala domin yanayi ne hali ne da ke tabbatarwa yaro ƙarami matsayi nashi matsayi na ƙarancin kulawa saboda Allah cikin ikonsa ya sa tausayi a zukatan iyaye zuwa ga ƴaƴansu maza da mata. In an samu akasin haka to wata matsala ce ta uku amma ba fitarar Allah ce ba. To wanda ya zamanto ya san baban shi ya san muryar mahaifinsa zai fita da safe ya tafi nema gare su idan ya dawo ana jiyo muryarsa daga waje za a ce baba baba a fito. Idan yara sun fara girma sun fara wayau hatta ƙaran ƙarar yaran keken baban su suna iya gane wa ballantana karan hon na fanda ko babur din baban su ballantana karan salansa ko inji na motar baban su yawancin yara suna iya gane wa ban manta ba jiya jiya nan dan uwa imam tukur adam limam masallacin almanar na kaduna yake ba da bayani dangane da malaminmu a Sheikh Said Jos Said Al-Hassan Jos bayan na gama gabatar da muhadarar jiya a Kaduna to shi yana cikin waɗanda suka yi ta'aliki ga lakcin sai yake cewa yana bayan ya gabatarwa sai a cikin gabatarwa sai yake addu'ar Allah ya sakawa Sheikh Al-Hassan Said da alkhairi yake domin wurinsa ya koyi alkur'ani wurinsa ya koyi fiqh wurinsa ya koyi dukkan fannonin larabci a wurinsa ya yi larabci sai yake saboda tsananin kulawa da haƙƙin ɗalibai da tabbatar masa tarbiyya yake wallahi an kai lokacin da dabban malam Sa'id Al-Hassan Jos ɗin suka ji ƙaranta sun san tashi yake wallahi in dabbobi goma za su wuce ta kan titi da sun biyo tafa to lafiya sun san ta malam ce wannan wannan ba ƴaƴan da ya haifa ba ne ɗalibai ne suke faɗa maka ina ga ƴaƴan shi Sheikh Al-Hassan Sa'id to sai a ba'a gari kwatam wannan uba ba shi ko ba zai ƙara da'awa ba ba za a ƙara haɗuwa ba sai dai ranar kiyama aiko kun ga akwai matsala da shi yaro ko ba matsala to idan ya zama to uba Allah ya ɗauki ran shi in ya zama uba Allah ya ɗauki ran shi kuma ya zama to an dace da ƴan uwa na kwarai ƴan uwan uba na kwarai waɗanda za su ci gaba da ɗaukar nauyi da ɗawainiyar ƴaƴan da aka bari maza da mata ana fara waɗannan marayu ba za su tozarta ba idan kuwa waɗanda za su ci gaba da kulawa da marayun nan azzalimai ne marasu damuwa ne da lafiya da walwala da tarbiyya da ci gaban waɗannan yara idan ya zama su masu kulawan ba masu addini ba ne idan ya zama to ba masu san ma ɗan uwan nasu ne da yarsu ba wato uban waɗannan yara idan ya zama ba ma akwai wani saɓani tsakanin su na dindindin ko wata gaba ƙullayya tuntuni ko kun waɗannan yara ba su rata a ɓangaren addininsu da rayuwarsu to wannan ke nuna cewa ashe maraiki akwai matsala shi yasa dukkan malaman tarbiyya suka tafi a kan cewa maraiki na daga dalilan da ke gurɓata tarbiyya na daga dalilai da ke kawo tasgaro matsala karantsaye ga tarbiyya a cikin al'umma bisa tarbiyya ɗan'adam na yin zulmi game da makomar ƴaƴansa bayan mutuwa ko yanzu akwai wata daga cikinku masu ƴaƴa da ba ta zulmin ta mutu da ƴaƴa akwai wata? Eh? Ai ba ma mutuwa ba ai ko fita ma daga gidan miji ai ba ka so ko da ba ka san mijin ko kuma akwai matsala kukan haƙura saboda har ka mutu da ƴaƴa sai ta ce in na tafi in kai ƴaƴan ina ko in bar ma ƴaƴan nawa ko ba haka ba ballantana mutuwa gaba ɗaya don haka ɗan adam bisa da biya yakan yi zulmi game da makomar ƴaƴansa bayan mutuwa musamman idan babu manyan ƴaƴa da za su kula da ƙanana a cikinsu domin a mai kan zo da sauki idan ya zama to akwai manya a ciki akwai ɗaya daga cikin malamanmu Allah ya saka masa alkhairi Sheikh Salihu Abubakar wanda ya fi shahara da SS Abubakar na jami'ar nan yana gaya man tazarar da ke tsakanin shi da wani yayin shi da ya rasu kwanakin nan mako ɗaya da rabi kenan tazarar da ke tsakaninsu tazara ce mai yawa wanda ya isa ma ya haife shi inda mace ce shi kuma malamin nan namu na nan yanzu ya ba ba wato ya zato na ya ba su tumbara ko kuma yana gaba su tumbe amma wa yayansa ya isa ya haife shi ya rufe yana da 80 da wani to ko lokacin da baban su ya rusu kamar yadda yake faɗa mani shi wannan yayan nasu ya kawo ƙarfi kafin ma baban ya rusu ya gaya wa baban cewa a bar mani Salihu ni zan ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsa gaba ɗaya to irin wannan mutuwar akwai zulumin amma zulumin mai sauƙi ne saboda cikin yayan sun yi akwai wanda suka girma da za su iya kula da na ƙasa da su Allah ya ji kansu baki ɗaya kamancewar sau da yawa ana samun mugayen ƴan uwa ko mugayen dangi waɗanda ke tozarta haƙƙoƙin maraya da nuna masa bambanci da rashin ɗaukar nauyin karatunsa yadda ya kamata da rashin damuwa da tarbiyyarsa da rashin kulawa da lafiyarsa wani lokaci ma da ya rubda ciki a kan dukiyarsa ta yadda maraya zai shiga cikin wani mummunar hali sai ya zamanto musulunci bai kyale mutane su zauna zaman ƴan murna kara zube ba tare da dokoki da za su ba da kariya ga wannan bawan Allah mai rauni ba wannan yasa maraya ya zamanto yana da matsayi mai yawa ko mai girma a cikin musulunci irin matsayin da bai samu ba a cikin sauran addinai musulunci ya girmama al'amarin marayu kuma ya ba su kulawa da kariya ta musamman akwai ayoyi ɗaya bayan ɗaya har guda 22 a cikin alkur'ani da suka zo da ambaton marayu a sigar yatimu wato sigar tilo kenan ko kuma sigar biyantawa tasmiya yatimai ne ko kuma sigar jam'i yatama don a bayyana tausayawar da Allah ya yi wa maraya da irin lukushin da ya yi wa marayu a wani ɓangaren kuma a yi bayanin haƙƙoƙin da marayu ke da shi a cikin al'ummarsu sannan a ɗaya ɓangare na uku a yi bayani game da haƙƙoƙin marayu da suka shafi dukiyar da iyayen marayun suka mutu suka bari waɗannan ɓangarori guda uku su ne waɗannan ayoyi 22 suka yi tunawulinsu don kuna neman adireshin ayoyin to gashi a suratul bakara akwai ayoyi guda hudu sura ta biyu kenan aya ta 83 aya ta 177 aya ta 215 da aya ta 220 daidai a suratul nisa sura ta hudu akwai ayoyi guda 6 aya ta 2 aya ta 3 aya ta 6 aya ta 8 aya ta 10 ta 36 da ta 127 ayoyi guda 7 kenan a suratul nisa Suratul An'am sura ta 6 a jerin surar Qur'ani na da rabo da guda ɗaya ko ta rabo ta da guda ɗaya sura ta 6 a 152 Suratul Anfal sura ta 8 tana da aya ɗaya aya ta 41 Suratul Isra sura ta 17 na da aya ɗaya aya ta 34 Suratul Kahfi sura ta 18 na da aya ɗaya aya ta 82 Suratul Hash sura ta 59 na da aya ɗaya aya ta 7 Suratul Insan hal ata ala al-insani kenan sura ta 76 a jerin ayoyin surar Qur'ani na da aya ɗaya aya ta 8 Suratul Fajr sura ta 89 na da aya ɗaya aya ta 17 Suratul Balad la uqsimu bi hadha al-balad na da aya ɗaya aya ta 15 a jerin Qur'ani ita ce sura ta 99 Suratul Duha wa duha wal layl idha saja ta rabauta da ayoyi guda 2 aya ta 6 da aya ta 9 a jerin ayoyin surar Qur'ani duha ita ce sura ta 93 sai surar Ma'un ara'aita alladhi yukazzibu bid-din sura ta 107 aya ta 2 waɗannan su ne ayoyi guda 22 da ambaton maraya ko marayu 2 ko marayu da yawa suka zo kuna iya zuwa ku duba surorin koda ko tarjuman Sheikh Abubakar Mahmud gumine domin a ga yadda aka fassara da kuma kila dan karin bayani da aka yi a karkashin ayoyi bayan ayoyin Qur'ani 22 akwai ingantattun hadisai masu tarihin yawa da suka yi magana akan marayu da irin haƙoƙin da marayu ke da shi cikin al'umma da muhimmancin kulawa da su da falalar da ke cikin ɗaukar ɗawainiyar marayu a wannan muhadarar gaba ɗaya waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai ne za mu yi magana kan su insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya hana azalunci maraya ko a nuna masa fin karfi kamar yadda yake cikin suratul duha sura ta 93 aya ta 9 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa ammal yatima fala taqhar to maraya dangane da al'amarin maraya to kar a nuna masa fin karfi a nuna masa danniya a nuna masa iko a nuna arfin shi a yi amfani da raunuka a cutar da shi a hana shi haƙƙinsa a ƙin masa adalci a wulaƙanta shi a tobata shi wai dan mamansa ta rasu ita kuma kishiyar dama suna sa'insa da 'yar uwarta saboda haka bar sai amfani ta huce haushinta akan ɗan koyo idan ba ta san haɗarin haka wala da ta goma ce ita ta mutu ta zanna ta yaƙi a yi masa haka da ita ta yi muno haka nan Allah ta'ala ya tawatar game da cin dukiyar marayu bisa zalunci da kuma tunkuɗe su daga haƙoƙinsu na gado a cikin suratul nisa sura ta 4 aya ta 10 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lallai wadanda ke cin dukiyoyin marayu bisa zalunci to sani dai suna cin wuta ne a cikinsu kuma za a kore su da wuta mai tsananin lanani ranar kiyama in dai ba su tuba sun daina a cikin suratul ma'un sura ta 107 aya ta 2 Allah ta'ala ya ce fa zalika allazi yad'u al-yatim a yayin da yake bayani akan waɗanda suka karye talakar ra'ayta allazi yukadzibu bid-din shin baka ga wanda yake karye ta ranar kiyama ba ranar sakamako yawmuddin ranar bada sakamako kama su dinu kudan sai Allah ya ce waɗanda sun mofi ne mai karye ta ranar sakamako yake da su sai aka ba su daina ba cikin su fa zalika allazi yad'u al-yatim shi ne wanda yake tunkuɗa maraya daga haƙoƙinsa ya danne ya hana shi haƙoƙinsa a shekenan an tsawatar ne kar a tunkuɗa maraya ana shi haƙoƙinsa haka nan Allah ta'ala ya yi umarni da yin tsohon dukiyar marayu bisa adalci domin dukiyar ta haɓaka ba a yadda a yi almubazzaranci da dukiyar maraya an mutu an bar maka ko an bar maki abinda marayu suka gada ba a ce a kashe yadda ake so ba dole ne a yi tsoruri a yi tattali ta yadda zai zama an samu amfani da ci gaba a ciki Allah ta'ala ya ce a suratul baqara sura ta 2 aya ta 220 wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalifuhum fa ikhwanukum والله يعلم المفسد من المصلح الله تعالى يقول ويسألونك عن اليتامى كما سنة مكة تنبأ جمد مرايو من أين زائد دوكية دعك متعك بري دوكية تفادى عن نمانسو تقوانسو تقوان بابانسو كاو كوبفا كوبا كما تشوانا الله تقول كتير إسلاف لهم خير أكاو تتاوى marayu dukiyarsu a yi tsohonwurenta a kyautata mu'amala da ita a danganta ta yadda za ta karu ta haɓaka ta bunƙasa da wannan fa shi ne ba alkhairi wa in tukhalifuhum amma kun zaɓi kuna da dukiya ku haɗa da dukiyarsu a yi kasuwanci ya zama to kun zama abokan hulɗa sai ikhwanukum ba ko da kuma yan uwanku a cikin kasuwanci amma ba wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ku sani wallahi Allah ya san wane ne ke nufin bata dukiyar balala ce ya batanci game da haƙƙin maraya da kuma wanda yake nufin gyarawa Allah ya san idan an haɗa dukiyar ce domin a cutar da maraya Allah ya san idan an haɗa dukiyar domin a kyautata ko da an samu akasin haka Allah ya san a cikin suratul an'am sura ta 6 aya ta 152 Allah ta'ala ya ce wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashudda Allah ta'ala ya ce kuma kar ku kusanci dukiyar maraya sai da abinda yake mafi kyau har sai ya kai karfinsa ya balaga ya zama shiryayye kintsatse mai hankali da wayo a dauka a bashi babban malami malamin aqida malamin usuli malamin tafsiri malamin lugha Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'atan yayi tafsirin wannan aya yake cewa ku duba ƴan uwa Allah sai ya amfane da sigar af'al bayan nuna mubaraka illa billati hiya ahsan yace wannan na nuna matakai guda uku matakin farko ayi amfane da dukiyar maraya cikin abin da yake ba mai kyau ba yace to wannan mutlakan haramun ne na biyu ayi amfane da dukiyar maraya ayi kasuwanci da ita cikin abin da yake hasanun ne mai kyau ne Allah ta'ala bai yarda ba sai idan an auna an ga cewa akwai yayyuwar ko da yake akwai yar matsala watakila za a iya samun wani abu kenan sai an auna an ga hadarin bai kai yawan amfanin ba sai ya zama hasanu shi abinda Allah ya ce ka yi a hasanu sigar af'al wanda shi ne mai kai makura saboda haka idan an ba ki amanar maraya ki kula da shi ko ka kula da shi ga dukiya za a yi sana'a to sai an aura an gani in abu kaza za a sayo a ci riban naira 10 abu kaza idan an siyo za a ci riban naira 15 haramun ne ki amfani da kuɗin wajen siyan abin da za a ci riban naira 10 da riban naira 10 hasanun ne riban naira 15 shine a hasanu abinda Allah kuma ya neman kenan ina fata ku gane kenan ba idan an amfani da dukiyar maraya yadda aka so ba dole a yi tsoronta a yi tattalinta a ganganta ta a samu alkhairin ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a kyautata wa marayu a ciyar da dukiya wajen ɗaukar nauyin marayu a cikin suratul baqara sura ta 2 aya ta 215 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yas'alunaka ma za yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain walaqrabin walyatama walmasakin wabn as-sabil wama taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim suna tambayan ka wai akan me za ka ciyar da dukiyarsu ma'ana a cikin waɗansu abubuwa ne su da ke son su ciyar da dukiyarsu za su yi amfani dukiyarsu ciyar Allah ta'ala ya ce ka gaya musu duk abin da za ku ciyar na alkhairi a haka wannan ku bayar da iyaye su ne matakin farko uwa da uba wala tarbina daga nan sai dangi makusanta ƴan uwa makusanta wani ya tama sau na uku jeri na uku su ne marayu don ba su da iyaye ba ga masu kula da su wani masakin sai kuma mabukata marasa shi talakawa wabu da sabi da matafi wanda yake guzurin sa ya yanke ba makaryaci da nuna ke wallahi zan je wuri kaza ne ko da wuri kaza na zo amma ban tarar da wani ba ba irin wannan ba wanda za a taimaka mai kana zuwa layi na gaba kuma ka tarar da shi na gaba na iri daya ba irin wannan ba matafi na gaskiya wanda yake halin tafiya guzurin sa ya yanke saboda wadansu matsaloli da yi wasu daga cikin suna yake wa ya za a yi mutum guzurin sa yake to yana so in gaya muku hakan na aukuwa domin ni nan ɗaya ne daga cikin shedar haka na je kasan Turkiya ba da dadewa ba to ban ce guzurin ya tare ba dan ina da kuɗi amma kuɗin da ba za su amfani ba domin yana da naira ne a lokacin ya rage kuma abin da ya kamata in bada a wannan daidai lokacin zan fito daga hotel bayan duk mun gama abin da muka je zan kama hanya inda a Najeriya zan bada adadin kuɗin da abin da nake da shi na kuɗin ƙasa bai kai ba naira ta kuma daidai take da toilet paper a wurin don ba za a taɓa ba na rama toilet paper na da amfani don a share majina a katse mai harka shi amma wannan bigiran da nake take wannan kudin bai da amfani kuma bigiri ya tare wa dan dogara ya Allah ba kuma aga idan da Malam Musa yana tashi sama sai in kira shi ce agaji kawai sai kyar kawai shike ne to abun ba haka yake ba saboda haka sai da ake jeli na abokin tafiya na ina jin sauran lira kudin kasan kenan ko lira uku ne ko lira biyar ne zan cika babu to ko da yake lira ba za ta yi mata amma dai ba wai fatu shay la yuti ba ka da mu da ka bada a shaku ne na karewa wannan akan mana ne da shiri kenan to me kuke tsammani wani kuma wanda ma da kar ya samu abin da zai tafiya to shi ma za a iya taimaka masa a ce da dukiya don shi Allah zai kare da cewa wa ma tab'alu min khairin ku sanin duk abin da kuka aikata na alkhairi a sanin su ne wadannan abubuwan dangane da dukiyoyin ku fa inna Allah bi alim to Allah ya sani sana ayat 177 a cikin da bakaran Allah ta'ala yake laysa birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين أشاهد كنا وآت المال daga cikin albir ta'a abinda ke kai mutum da aljanna abinda Allah ya yarda yake so abinda ake kira bauta abinda ake kira ta'a ga Allah to daga ciki akwai وآت المال على حبه kuma ya bada dukiya a bisa son kansa ba wai an tursa shi ba ya bada ta ga zawul qurba makusantansa dan uwa kenan wal yatama da marayu wal masakin da kuma mabukata talakawa sana a cikin suratul nisa suratul ayat 36 Allah ta'ala ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wanda anan ma an nuna muhimmancin ciyar da dukiya ga su marayu bayan wannan Allah ta'ala ya yi kyakkyawan yabo ga waɗanda ke ciyar da dukiyarsu ga marayu don neman yardan Allah ka ciyar da dukiya ki ɗauki wani abu ko ba yawa ko da ɗan tallin talli ne da jallin jalli aka ɗauka aka bada ko da yin bincika aka bada don Allah ba don wani abu ba ga maraya a to wannan kam an shiga cikin waɗanda Allah ya yaba yabo kyakkyawa a cikin suratul insan sura 76 aya ta 8 zuwa ta 9 Allah ta'ala ya ce wa yutimuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira innama nutimukum li wajhi Allah la nuridu minkum jazaa'a wa la shukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtara فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا كركم أنت عند آية تتوقو مجانا توشر مجانا شيني بجو أكي جمد باين الله نقولك أنا فتر سبسو تنسوني إن الأبرارة يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله بنبا كافنا ما يفرقون مجانا توشا مجانا هل أتى على الإنسان هين من الدار لم يكن شاء مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاد نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا inna abuna wa sabila imma shakira wa imma kafura innal abrara yashrabuna min ka'atin kana mizajuha kafura ayna yashrabu ya ibadallahi fadduna ayna yashrabu yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama mana ana magana ne akan wadanda suke sun kiyaye dokokin Allah masu bin Allah masu yin abinda Allah yake so wadanda aka yi masa alkawari aka kira su al-abrar aka ce kuma za su sha daga cikin abubuwan sha na aljanna da kofi irin na aljanna za a yi masa goma da ɗari da dubu da miliyan da biliyan da triliyan na arziki za ka ce daga cikin sukofinsu wa yi tsaye muna fa'ama kuma suna ciyar da abincinsu don Allah ta'ala ce a fa'ama za ka fahimta da alif da lam don an nuna an san abin da ake nufi ma'ana abincin da shi suke ci ba su ci mai kyau su ba da tsango ko ɗan dago-dago ga marayan ba Allah ta amfani da kalmar aka amfani da at-ta'am alif da lam ma'arafa don a nuna irin wanda aka sani ne nasu ana hufi a bisa san rantu ba a bisa shular ba suna masu ganin dama su ciyar da miskinan mabukaci matsalauci wa yatiman da maraya wa asira da kuma wanda yake bawa da aka kama aka ribance shi wajen yaƙi kuma suna cewa innama nutimukum liwajhillah ya ku mabukata ya ku matsalauta ya ku marayu ya ku bayi waɗanda aka kama aka ribanta muna ciyar da ku ne liwajhillah don neman fuskar Allah ma'ana don neman yardar Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma neman sakamako ko kun zama kicima kun zama masu arziki nan gaba ku saka mana ku biya mu wala shukura ko mun gode ma ba ma so ku ci kun kunce wannan naku amma mu ba da wannan muka yi kun ga nan Allah ya zo yayi ko ba ya zo bane ya bone kyakkyawa ga waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu ga marayu don neman yardan Allah tabaraka wata'ala bayan wannan Allah tabaraka wata'ala ya zargi waɗanda ba su mutunta al'amarin marayu ko kuma ba sa kyautata musu a cikin suratul fajr sura ta 89 aya ta 17 Allah ta'ala ya ce kalla bal la tukrimuna al-yatim kalla ila bal ba haka lamarin yake ba la tukrimuna al-yatim ba kwa girmama ko mutunta al'amarin maraya malaman tafsiri suka ce ɗayan biyu ko duka ba kwa mu'amala da su yadda ya dace ku kyautata musu saboda kuna da dama ko kuna da shugabanci kansu an ba ku so amana sun ba ku ƙashin ku ba kwa kyautata musu ko kuma kuna danna haƙoƙinsu na gado ba kwa musu adalci cikin haƙoƙinsu kuna danniya da rubuta ciki da dukiyoyinsu ko wanne daga cikinsu da yana nuna rashin mutuntawa da rashin girmamawa da rashin kyautatawa ga marayu bugu da ƙari Allah tabaraka wata'ala ya umarni da a yi adalci ga marayu kuma a ba da cikakkiyar kulawa gare su domin a cikin suratul nisa sura ta 4 aya ta 127 Allah tabaraka wata'ala ya ce wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha kana bihi alim kuma ku tsayi da adalci ga al'amarin marayu in dukiya ce take hannunku tasu ku kula da ita ku masa adalci idan kawai ba ma dukiyar ku da aka ba ku kulawa da su ku masa adalci kar ku na musu bambanci da wariya dan saboda ba ku karfi su abin mamaki musamman ku mata wani lokaci yana daga fitinarku yana daga fitinarku wai idan kuna jin haushin abokiyar zama ko kishiya aka waye gari ta mutu ko kuma ba ta nan ko da kuna da rai kuna gidan ko kuma ta fita gidan wai ta wuce haushi akan yayin waje a rika nuna fifiko a rika nuna bambanci tsakanin wanda aka haifa da wanda ba a haifa ba wannan tsakani da Allah alama ce ta karancin tarbiya alama ce ta karancin tsoron Allah da kuma rashin la'akari da sakamako ne nuna da zai dauki ga wanda ya irin wannan dabi'a din Allah ya tsare mu hadisi kan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun bayyana falalar daukar nauyin maraya da alkhairin da ke cikin kulawa da al'amarin maraya hadisai masu tarin yawa da za mu takaita a kan wasu biyar zuwa shida ko kuma mu ce kan zance kan magana biyar ko shida domin akwai wata magana mu kawo dalilai fiye da ɗaya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa kulawa da marayu da ɗaukar ɗawainiyarsu nau'i ne na jihadi nau'i ne na jihadi idan masu neman jihadi to jihadi mai takaitu a kan ɗaukar makami na kawai jihadi mai takaitu a kan sai an fita wajen fama akwai nau'o'in jihadi mabambanta kuma suna dewa la ta'addu wala tusa ga guda ɗaya maza da mata manya da yara za mu iya wannan jihadi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce as-sa'i 'ala al-armila wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'im alladhi la yaqdur wa kal sa'im alladhi la yaqdur mai kai kawo ya kai kwanwa ya kai bari ya shiga ya fita ya te ya dawo ya gaba ya baya domin ya kula da lamarin gwagware mata waɗanda aka mutu aka bar su waye mutu ya bar su su matan mazajensu ƴaƴansu suna ina sun zama mene marayu abinda ake nufi kenan sai lamar tun da an san maraya dama ya kan kyautawa to manzo sallallahu alaihi wasallama an ba shi jawami'ul kalmi sallallahu alaihi wa sallama sai bai ambaci marayu a wurin ba domin aka ambaci marayu sai aka ɗauka uwarsu ba ta ciki da ya kamata a taimakawa ko ba haka ba sai aka ce to su waɗanda aka mutu mazajen suka mutu suka bar su domin ya zama an shiga kai tsaye irin abin da ake kira wato abin da ake kira mafhumul aulawiyya in dai uwar wadda take taba na gari har ma ga ta haifi yaya an je a kula da ita to ai mun ba da aure yayin ta ko ba ta ba wannan shine malaman usuli suke kira mafhumul aulawiyya to mai kula da su yaran marayun da ma iyayensu mata da aka mutu aka bari yake kai kawo yake taimakawa yake tallafawa ga matalauta kal mujahidi fi sabilillah kamar wanda yake jihadi ne don ɗaukaka addinin Allah mai ruwaya sahabi ya ce har ma ina ba san manzon Allah ya ƙara da wasu kalmomin ya ce kai kamar ma wanda yake tsayuwan dare ne kullum bai gajiya ya raya dare gaba ɗaya kai kamar ma wanda yake yana yin azumi ne baya hutawa kullum zai yi azumi yin ibadar dare kullum a kyamun laili karama alkhairi ne yin azumi kullum inda yin kiya ranakun da aka hana yin azumin karama alkhairi ne to wanda ke kai kawo don taimaka wa marayu da iyayensu mata kuma yake taimaka wa matalauta kamar wanda yake jihadi ne don ɗaukaka addinin Allah kuma kamar wanda yake yin tsayuwan dare ne yake kyamun laili baya hutawa kuma kamar wanda yake yin azumi ne kullum kowace rana in banda ranakun da aka hana yin azumi ina jin kowanne muka naɗa wannan majalisun har ya isa a ce kowaccenku ta koma ta game za ta yi maza ko ba haka ba ballantana ma da saura shi hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa dukiyar da ake taimakawa marayu da ita na samun albarka daga Allah. Komai kankantan dukiyarki sai kika dauki wani abu, komai kankantan sa kika bada domin maraya ya ci abinci, ko ya sa tufafi, ko ya biya kudin makaranta, ko wani abu mai kama da wannan, bai da lafiya sai mishi ko da Panadol ko Pengo ko makamancin wannan. To wannan dukiya tana samun albarka. Albarka a nan za ta zama tana karuwa, tana bunƙasa, amfaninta yana mamaye dukkan inda ba tsammani. Al-Imam Ahmad ya rawaita hadisi a cikin Musnadinsa, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, inna hadha al-mala khadira khulwa wa ni'ma sahib wa ni'ma sahibul muslim huwa liman a'ta minhu yatima wal miskina wa ibn as-sabil. Yake kun ga dukiya da kuke ganin ta, dukiya, kudi, kadarori, kun ga su abu ne masu daɗi, ɗan adam na so, ko ko wanda bai san dukiya cikin ku, akwai wanda ba ta so? Akwai wata wai tana son wani a wurinta, sai ce mata jimo bai da komai, ta ce ai ba komai nake so, ka gan ni nan ko da sunan kara ne a wajen rashi zan iya zama da kai. Sai yana neman shawara, na ce mashi kai dai ta bari domin ta daure ta, amma ina tabbatar maka ba haka bane, in babu koman kamar ranin ne ba za ta iya zama ba, ko ba haka bane. Dan da ya hakuri da kadan kila a ciye ko ba haka, amma kai babu, dan Allah an taba ce rabbana atina, haka yake ci wallahi ba dawa. Ko malam Musa ce mai dawa zai iya faɗa dawa, in kuma ya tafi Allah sauwa Allah kiyaye hanya don ba za a dawo ba, dawa ba dawa sai dawa ba kuma dawo. Ana tsere bana atina hafi ake ci majalisar kore na gida ke nan, shugaban majalisar gaba ɗaya ita ce wannan baiwar Allah, kuma duk wanda ke jin gidansa ba ministan tsaro to ya hatara ya koma ba to zai gane, in dai ba ministan tsaron nan to ba security a gida. Saboda haka dukiya da kuke ganin ta tana da daɗi, in ji manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce, kuma madalla da dukiya, dukiya na zama mai alkhairi mai albarka ga mutum musulmi, in dai har na ɗauki ɗabi'ar ba da ita ba da wani yanki nata ga maraya da matalauci da matafi, maraya matalauci matafi. Malamai suka ce abinda ake nufi da wannan ne masahibul muslim huwa, shine wannan dukiya ta zama mallakin musulmi wanda zai ba da wani sashi na tsakiyar da dukiyar ga maraya da matalauci da matafi, to wannan dukiya ta yi albarka ta zama mai alkhairi gare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa tausayawa marayu da ciyar da su na jawo taushin zuciya ya kashe bushewar zuciya. Saboda haka idan kullum kina jin zuciyarki babu imani, zuciyarki ba tausayi, zuciyarki sandara take, tana kangare, to ki ɗauki maraya ko ki rike shi ko ba ki rike shi ba, amma ki ɗauki da wayyarsa ki gani, Allah zai sa wa zuciyarki taushi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ko magana manzo gaskiya ne kuma hadisi ne tabbatacce, ai dama kullum kokari shi ne a tantance abin da za a danganta mishi, ba a zuwa a ce annabi kawai ya ce a saki baki haka ba tare da gwargwado an bincika an san abin ba cewa ya tabbata bisa bayanan da malamin suka yi. Ko da ku za a samu kuskure, to kuskuren zai koma daga inda aka ciro ne, wanda kuma irin wannan Allah na haifewa tunda babu danganci ciki. Hadisi ya zama da Abu Darda radiyallahu anhu cewa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam rajulun yashku kaswata kalbihi wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mai kuka game da gushewar zuciyarsa cewa zuciyarsa kullum tana sandare ba taushi ba tausayi فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم يا النبي صلى الله عليه واله وسلم يا تيمسا اتهب اي لين قلبك وتدرك حاجتك دعوا الله كما كان زوجيرك تتوشي كما تساو بيان بكاتونك الدنيا يقول الله سلام الله عليك يا تيمسا الى من يا تيما كتبوا سيد مرايا to bayawa maraya wannan wato ka samu maraya ka shafa kansa dan tausayi gare shi ka samu kansa ka shafa saboda ko bayawa wa tayyibu min ta'amika ka ciyar da shi daga abincin da kake ci yalin kalbuka to zuciyarka za ta taushi wa tudriku hajataka kuma za ka samu biyan bukatarka bayan Allah mata da ma maza da ba ta nan mu ji irin wannan magana daga manzo sallallahu alaihi wasallam inda an san cuta to ga maganin ta akwai matan da suke kullum zuciyarsu a sandare take game da mazajen su ba dan saboda kuma da nura ko ta aljanu ko wani abu a haka kawai saboda ke ita mai zafin zuciya ce a dabi'a baiwar Allah to ga fahimi kuna da fahimi kuna da abin da yake kira bara ko kace an bada bara ko to ga bara ba mu bukatar komai sai aiki da abin da aka ga muku kawai ba irin wanda ake bada sadaka bane ko ake bada wani abu wannan bara fi sabilillahi ne daga cikin abin da magabatan mu suka bar mana a matsayin tura mu karanta mu ji abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ni aiki da shi abu uku kawai zaki bai wa Allah abu uku ki samu biyu ki tauta wa maraya a lokacin da kike rika jin cewa lalle maraya yana cikin matsala ya rabu ba ko da kowansa ko kuma bakanin babansa ko wanda
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له إمام ابن قيم الجوزية فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة لفظ المرء المرء المروءة
دناه سعر تفليد قدو فينا أنكيسو sayan da duk irin da yayi tunda su ba za ka ce su ba sai ke da aiki kun zama abin da yake zama rikici kenan rikica to yau idan ba ni wa zai dauke su uwan su za ta yi daukar su iyayen za ta yi daukar su amma daukan baban su daban ne wallahi su ma iyayen ba san su san haka wallahi daukan da nake ma yaran daban da irin nasu saboda ina ba abin abinda ake cewa professional touch dukiya an ba su nama an ba su kifi an ba su kaza sun samu wannan kamar da idan kuwa ce matar su ita ba haka dai ne kasance sai dai bambancin da ma kuma ta take mubar mara ta kawo ba abin ya kan hadu ne ga rashin wannan wato kulawar daga uba sannan ga rashin kuma wanda yake mubar mara ya kawo musu sai zama abin ya zama musu biyu sai za su zama marayu a dalilin uba to a tausaya ma maraya na biyu a shafa kansa na uku a ciyar da shi daga abin da ake ci waɗannan abubuwa uku za su baki abubuwa biyu na farko zuciyarki za ta yi taushi ta yi laushi ta zama mai tausayi mai ɗima ne mai tsoron Allah mai la'akari da abin da zai dawo mai haƙuri mai yalwataccen ƙirji abu na biyu da za a samu za a samu biyan bukata ta duniya a haka lahir ma ana bukata ai mun yar rabu na atina fi na kana ta wata akhir ta sun tun wannan hadisi tabarani ya rawaito shi kuma kamar na ambata mana hadisi ne tabbatacce. Wanda ke kula da marayu suke daukar nauyin marayu suke wa marayu tarbiya na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin aljanna. Domin Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi wanda Malam Musa ya yi magana tun ma farkon shimfiɗar da ya yi kafin a fara muhadar. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ana wa kafin al-yatim fil janna hakaza wa ashara bi sababa wal wusta wa farraja bainahuma shay'a. Manzon sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni da mai ɗaukar ɗawainiya mai kula da lamarin maraya haka muke a aljanna. Haka sai ya nuna as-sababa ɗan ali manuniya wannan kenan, sai al-wusta ya ɗan tsakiya wannan kenan, sai ya ba masu wa farraja bainahuma shay'an sai ɗan raba tsakaninsu haka yi haka. Ni da maraya, wato ni da mai ɗaukar ɗawainiyar maraya mai kula da yake maraya haka muke a aljanna. Haka muke a aljanna. Murafaqatul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil janna. Wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa atuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah. To wannan hadisin ku duba, an ce kafin yatim sai ya zamanto wani na iya ɗaukar kamar ana nufin marayan da ake da alaƙa da shi, ni babana ya rasu ƙannina ko kuma wana ya rasu ƴaƴan shi ko ni na rasu shi ƴaƴana. Kun ga wannan shi ne abin da yake almutabadir ko abin da yake gaggawa a cikin zuciyar mutum. To don a nuna cewa abin bai taƙaita ga marayan da kake da jiki jibi da shi ko kake da wata alaƙa da shi ba, har wanda babu alaƙa kowace iri ta nesa ko ta kusa sai musulunci. Ka kuna ba musulmi ba ne yaron nan? Sai Manzo sallallahu alaihi wasallam a riwayar Muslim sai ya ce kafilul yatim lahu aw li ghayrihi ana wa huwa ka hataini filtan nan. Mai kula da haƙƙin maraya, mai ɗaukar ɗawainiyar maraya, marayan nan nashi wato na ɗan'uwansa na finansa na jikinsa wanda ke da dangantaka da shi ko kuma wanda yake ba ma nashi ba, ba dangin iya ba na baba, babu kowace irin alaƙa tsakaninsu. Yanzu yake ana wa huwa ni da shi ka hataini filtan nan kamar haka ne aljanna. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kabarin ga mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya namuncewa ko ya namunce aljanna ga wanda duk yake daukar ɗawainiyar maraya har maraya ya girma ya balaga ya zama bai da buƙatar wannan ɗawainiya da ake mishi. In kika ɗauki yaro kika rike, amma ba in kina mace kina da aure kin san zai bi mijinki ko kuka shawara da mijinki kuka ɗauko maraya na danginki ko dangin shi ko ma wanda ba dangin iya ba na baba zaman gari kawai ya ɗauko aka ɗauko shi aka lene shi aka yi masa tarbiya har ya girma ya zama ya kai shekarun da bai buƙatar wannan taimako da ake masa, to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama as-sadiqu al-masduqu ya lamince maki aljanna. Al-Imam Ahmad a cikin Musnad ya rawaito hadisi tabbatacce, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man damma yatiman baina abawayn muslimayn fi ta'amihi wa sharabihi hatta yastaghni anhu wajaba lahu aljanna. Wanda duk ya jawo maraya, maraya nan na da iyaye da wato barayan nan ba shi da uba sai dawo shi ya zauna da shi kamar uwa da uba gare shi kamar uwa da uba gare shi kamar uwa da uba gare shi ya ciyar da shi ya shayar da shi har sai da yaron nan ya girma ya zama bai da wata bukata ga wannan saboda ya balaga ya yi karatu kila ya gama jami'a ko ya yi NCSE kenan ko ya yi koli ya gama diploma ya samu aiki ko ta samu aiki an kama abin nan ko kuma an mace ce ta samu miji ta aure ba shi kenan ba to wanda duk yi haka har aka kai wannan lokacin wajabat lahul janna aljanna ta wajaba a gare shi to yan uwa yaya muke a yau muna yin daya bisa goman abin da ake sa rai me kamar yadda waɗannan hadisai da ayoyi da nuna mana saboda Allah muna yi kun yi shiru to kun ga dama amfanin wa'azi aiki da shi ko ba haka ba babu alkhairi ko kadan ga mai wa'azin da bai faɗi gaskiya ba babu alkhairi ko kadan ga wanda ya ji wa'azi mai aiki da shi ba saboda haka wajibi ne dukkanmu mu taru mai aiki da abubuwan nan da muke ji to mai magana akan daukan nauyin maraya da kula da shi da kaza da kaza wai menene daukar nauyin maraya ya kusa me da menene wannan nauyin ya kusa daukar nauyin maraya bai takaita ga ba da kulawa ga duniyarsa ba kawai da zamanto kawai abincin shi da tufafin shi da wurin kwanansa kadai ba bai takaita ba ya kunshi ilmantarwa da yin masa tarbiyya da kyautata al'amuransa na addini da al'amuransa na rayuwa idan aka gina shi a duniyance aka bar janibin imani aka bar janibin aqida aka bar janibin ilimi aka bar janibin kyautata mu'amalarsa ba a yi masa abin da ake so ba ba a ɗauki nauyinsa yadda ya dace kamar yadda an aka sashi a islamiya aka kai shi makarantar hajja aka tabbatar da yana sallah yana kaza amma aka tozarta duniyarsa nan ma ba a ɗauki nauyinsa yadda ya kamata ba sai an haɗa duka biyun ne wannan shine abinda Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya faɗi dangane da abin da ake kira kafaratul yatim wato ɗaukar nauyi da kulawa ga maraya yace kafaratul yatim hiya al-qiyam bima yuslihu fi dinihi wa dunyahu bima yuslihu fi dinihi min